muna tare da malamin mu na biyu insha Allah wanda zai ci gaba da daura shine Muhammad Malam Dawud Az-Zahiri khalifan Sheikh Albani dariya insha Allah zai ci gaba da littafin baykuniya insha Allah fi ulumul hadis muna tare da malam zamba malami gaba da insha Allah
Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ينزلنا متغوتاني ليه غوتان 31 ga watan 12 kenan ko a miladiyar bature ko lissafin bature shekara 2221 ko wanda yi ne da ga watan musulunci 27 ko ga watan jumadal ula hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1443 daidai mun haɗu a wannan cibiya mai albarka mai suna Islamic Center kenan ko Center Islamic Iman ko to kun san mutuwa ne Center Islamic Iman ko to masha Allah mu hada wannan cibiya ne dan gabatar da wato daura darasi na musamman game da littafin Al-Baykuniya wanda yake bayani game da karatu na ilmu musalil hadis wato ilmin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malam bai gabatar da ni Dawud Ibrahim ana mulkabi da Az-Zahiri sai ta ce khalifan Albani khalifan Albani suna da wato wannan ma'ana dalibin dai malam Albani wanda yake ci gaba da karatukan da wasu da karatukan da malam Albani ci gaba da yi insha Allah ta'ala a wannan cibiya ta shi malam Albani din mai suna Darul Hadis Salafiya da farko muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya bamu ikon halarta da ɗan uwa a wannan lokaci mai albarka kuma muna godiya gare ku ta musamman dama da aka bamu mu tsaya a gaban ku mu gabatar da abin da Allah ya sanar da mu za mu karatu ne bisa tawadu ba mun zo da wani sabon abu ne sai dai faɗakarwa da kuma kokarin taimakon juna wa ta'awunu alal birri wa taqwa kafin mu fara kasancewar littafin silati an zo da shi littafin za a karanta gashi nan guda daya sai dai matani guda biyu ne a ciki shi wannan littafi yana dauke da ilimi ne na musalul hadis wanda akwai baykuniya a ciki sannan akwai nukubatul fikr shi wannan littafi da kuke kallo wato shi ne kamar littafi na matakin farko na karantar da ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kuma zamu bi a hankali mun san wata kilo sun sauke sun maimaita sun haddace to amma zamu bi a hankali wajen karantawa din har zuwa ga Allah ya sa waɗanda suke ɗan baya baya ba su nisa da iyawa ba su kamo waɗanda suka wuce su din da haka ba zamu yi masu wanda suke nisa a cikin su yi hakuri amma zamu bi a hankali ne insha Allah ta'ala sannan muna so Allah ya sa a samu su zaka kore a cikin ku wanda wannan daura za a kwana uku sa haddace littafin baiti 33 ne kawai in aka samu wata ta haddace ko sun haddace to sai a samu ta kyauta ta musamman an ba su akan wannan baiti 33 na gano ta ma ayo za ta haddace wa hala zamu kodi gaskiya a gama littafin gaba ɗayan shi a wannan zama da za a yi guda biyu ne ko uku ne ko insha Allah za a kore a gama littafi din kafin zuwa littafin da za a raba muku akwai muqaddima da za mu gabatar game da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da kuma muhimmancin ta da bayani cewa bayan da za a yi mutum musulmi ya ce rayu ba ta da sunnan manzon Allah ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Na farko dai sanannen abu ne cewa Allah madaukakin sarki bai halice mu bai mu kara zuwa ba, ya aiko mana annabawa sannan ya saukar mana da littafai ba dan komai saboda mu addini a bisa basira a bisa ilimi kada mu rayu rayuwa ta jahilci. Kuma mu za ku tuna lokacin da Allah ya jiho shedan kasa, Allah shedan yayi wa Allah alƙawari, za ku tuna alƙawarin da yayi wa Allah, alƙawarin da shedan yayi wa Allah cewa shine sai ya batar da dan adam duka. Ya ce sai ya zo mana ta gabata baya ta ina ne sai ya ga yayin shi ba wanda Allah zai samu mai godiya gare shi, ba za a samu masu bauta masa ba. Shi kuma Allah ya ce ka je din eh wanda suka yi maka da kai da su za ku tare a gidan wuta, amma ka sani bayina ba ka da iko a kansu. Allah ka samu cikin bayinka wanda shedan ba iko a kanmu. To amma Allah madaukakin sarki ya shiru ya turo mana abin da zama protection, ku yi hakuri dan dan sa ka turo ciwo ta kila amma zan kokari in protection ko to protection ko zan kwarin daina sa turanci insha Allah ta'ala. Wato Allah ya aika mana abin da zai zama mana kariya daga shi shedan. Sanda Allah ya yi wa annabi Adam duniya yace qulna habitu min hajimi fa in ma ya'tinakum minni hudan wa man tabi'a hudaya wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Allah yace zan na gashi ku sauka ku bar aljanna, shedan ya ja mana wannan bakin cikin ku sauka ku bar aljanna, amma shiriya za ta zo muku da gare ni. Duk wanda ya bi shiriyar nan to ba zai bakin ciki ba, ba zai samu damuwa ba, ba zai bakin ciki dan ya bi a duniya ba, lahira ba zai bakin ciki ba. Sannan ko mutane bai kamata su bakin ciki dan akan shi ba, shi ma wanda ya mutu akan wannan shiriya din. Ita wannan shiriya din jama'a da Allah ya lamunce idan muka bi ta ba za mu zama tababbu ba, ita ake cewa al-ilmun nafi'. Shiriya ita ce mene? Al-ilmun nafi', wato ilimi mai amfani. In an ce ilimi mai amfani ba wai ilimin da ya rinka kawo maka kuɗi ba, ba wai ilimin da ya baka matsayi ba, wannan wani amfani ne na gefe guda ɗaya. Amma abinda a shari'a ake kallo ilimin nafi' shine ilimin da ya jagorance ka zuwa ga kusanci ga Allah madaukakin sarki. Shine mai waka ake cewa ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bitamrihi mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bain al hadithi wa bain ra'i faqih. Yake cewa ilmu shine kace Allah ya ce manzon Allah ya ce, babu laifi idan kace sahabban manzon Allah sun ce, amma ba ilmi bane ka rinka cewa an ce kaza an ce kaza an ce wani ya ce kaza. Ilmi shine abinda Allah ya faɗa, shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. To jama'a wannan shine al-ilmun nafi', an fahimta? Shine ilmin da ka san Allah kuma kai aiki da shi, to wannan shi ilmi amfani. To ilmun nafi' jama'a gaba ɗayan shi ya tattara akan a guda biyu ne, shine faɗin Allah madaukakin sarki da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wa'annan su ana ce da shi ana ce da su masdar tashri', wato ma'ubbuga shari'ar musulunci. Da ina ne zaka samu kaza da kyau babu kyau? Shine zaka samu a Qur'ani ne, zaka samu a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Sannan kuma akwai bangare na uku hudu malami suna hada da ijma'i da qiyasi, amma wannan sune asali guda biyu. Shine Allah ya ce manzon Allah ya ce, wannan sune nan ake samu waccan shiriya da muka fara magana da Allah ya ce in mun rike ta shedan bai yi ku akan mu. Matakan murke wannan shirin ba yadda shedan zai dake, ba yadda ya iya, sai dai muke cewa wannan shege rabu da ita dai an yi da ita, amma ta hakikin yadda ake so shine waccan shirin an ka rike. To ita wacce wannan shirya din ana samu tai muka ce ta ina? Allah ya ce, annabi ya ce, ana samu daga Qur'ani da sunnan manzon Allah kenan. To shi Qur'ani kaman da kowa ya sani Allah ya riga faɗi magana akan cewa la ya'tihil batil min bayni yadayhi wala min khalfihi, banna ba ta iya tunkaro qur'ani ta gaba ko ta baya in ma ta yi shirme za a wanke ta akwai san da wasu tura suka taba taro wai suna so ne a ya za a yi araba musulmi da alqur'ani ina fatan fahimta ta ya za a araba musulmi da qur'ani sai wani wawan sai yace duk a kona qur'ani kawai kun gane wani wawan cikin wawan turawan sai yace duk a kona qur'ani kawai to kuna gan dan kona qur'an duniya za a kenan idan da an kona qur'anin duniya za a kenan to sai zama a cikin su aka samu ne mai hankali sai ce aikin banza ne in kun kona qur'ani karamin yaro dan shekara 7 mai haddace za su iya rubuta shi an fahimta bayan da basi basi su lalata qur'ani sai fa da matsala a cikin sa amma Allah bai ba shi iko ba ko ku din nan kina karanta amma kiga an sa wata aya daban zaki ce wani ba qur'ani bane haka ne ko ba haka ba kida kanta tabbati ya da abila habin wattaba kiga a ce abila habu huwa ra'isu qul zaki ce a wannan ba aya bace haka ne ko ba haka ba kira an ce qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kace na mu haka wannan sura aya ce qur'ani amma da kance qul huwal ahad wasari wal masihu zaki ce kai haka ne ko to Allah ya bashi wannan kare automatically musulmi suna da kare akan qur'ani suna da aminci ba zai alalata shi har duniya ta nade to shi qur'ani ba zai samu lalacewa ba an fahimci wannan abin ko to hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma na daga cikin wato wahayi da Allah yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi yake Allah yake faɗa cewa wa ma yanqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ana baya magana ta sarransa sai in an masa wahayi zaka malami suka ce duk abin da annabi ya faɗa wahayi ne daga Allah dan haka sai Allah ya sa to ita wannan sunna ta manzon Allah tunda tana da wannan matsayi ita ke zuwa ta fassara qur'ani in ke gogon qur'ani Allah ya ce ai sallah qur'ani to amma rakano za a cikin sallah no Allah faɗa za a sallah asuba qur'ani rakanawa biyu ka ku ji tsoro nan class ne ko ba haka ba akwai yan jami'a ma cikin ko aji nawa ne rakana nawa za a yi sallah asuba a qur'ani guda biyu wace ayi ta ce guda biyu yau ba fada ba azhar rak'a nawa ba fada ba la'asar rak'a nawa ba fada ba magriba nawa ba fada ba to aina aka samu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina fatan fahimta a cikin qur'ani Allah madaukakin sarki ya ce ayi alwala ina fatan fahimta amma ya fadu mene wasu wurare sauran abin akwai magana shakarwa qur'ani babu akwai magana fiyacewa babu akwai magana wanke nan babu to na ta zuwa a cikin abin nan a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a qur'ani an ce an haramta cin jini gaba daya da mushi gaba daya to yake mutane suke cin naman hanta suke cin hanta da saifa da fara to wannan hadisin manzon Allah ne yazo bayani cewa ga yadda za a yi abin Allah ya ce aqimus salata wa atuz zakata ya za a yi sallah ita kanta ma akwai ikama qur'ani babu ina fatan fahimta ya za a yi dai in an yi ruku me za a ce in an tsaya da sallah to me za a karanta duka hadisin manzo Allah suke bayani to da Allah ya ce a ba da zakka nawa za a bayar dan me dai mai za a fada zakkar in ya kai nawa duk a qur'ani ba a bayani ba amma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a wani lokaci ne za a yi sallah azhar qur'ani bai bayani ba yaushe ne lokacin da zai fita ba bayani so wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta zo ta mene ta yi mana bayani an ce barawo in yi sata aike masa hannu to hannu dan ya tsama hannu ne hannu gaba daya to wanne za a yi ya za a yi har da maza ake ko hagu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zo wannan bayani din ina fatan fahimta sannan akwai abubuwa da yawa da muke bukata na rayuwa wanda ba a san su ba wa zai mana jawabin su kamar abin da ke faruwa na fitintunin wannan zamani muke ciki ya muka iya da su duk manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yazo yi mana bayani da bita dalla dalla game da ya za a yi da irin wannan fitintun a ciki kun ga duk wannan halin da muke ciki jama'a manzon Allah riga mana bayani ya za a yi to sai zama in kun fahimta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana da wannan karfi sosai da ta goma shi dan haka Allah bai bar takarazu ita ba sai yadda Allah ya kare Qur'ani sai Allah ya hada sunan manzon Allah da wasu mazaje waɗanda ina ce mazaje akwai mata fa kako cewa kuwa ciki ina fatan fahimta idan zaka ji malaman Bukhari hadda mata Imam Bukhari kuke ji ko akwai malaman shi mata Imam Malik akwai malaman shi mata akwai shi Fatima babban malamin hadisi ce kakan mu kai nisa nan wajen Shehu dan hudu bayana da Sama'u ba malamin hadisi malamin fiqh malamin medicine malamin malamar likitanci kwararren malama adibiya muna da su a Najeriya an yi wani zamanin daga bayane dai abin da mata kuma yayin ga kasa-kasa ba mu san dalili ba dai kuma abin da zai ba mu mamaki shine ga mata suna exam medical doctors amma likitoci kenan na kimiya ba da masu ba da magani duk ana iya zama a boko amma sai zama an samu a islamiya ba samu kwararren mata ba mu san dalili ba mai wa rashin samu irin wannan santa din ne ko tunda gashi Allah ya kai mu hayyu za a kanta da mata musulul hadis kai ka san an samu canji sosai kwarai da gaske to sai Allah madaukakin sarki a cikin hikimarsa da rahamarsa sai azurta wannan al'umma da mene da wasu mazaje waɗanda suka tsaya tsayin daka sai sun kare sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga duk wani gurbata da shi zai shiga cikin ta babu shakka wannan mazajin su yi kokari na farko gaba gaba su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yaya sahabban manzon Allah sun kokarin haddace abin da ke annabi ke gaya musu da manzon Allah ya magana za su haddace in sun haddace ta sannan kuma za su je su kantar da iyalansu Imam Bukhari wato yadda sahabbai suke idan ma mutum na dan wajen gari ne haka yana kauye to sai su raba tenuwa haka ma'ana zuwa wannan misali ni da malam muna kauye ɗaya can unguwa ɗaya sai misali sai to yau da gobe ba zan je ba kai ka je makaranta manzo Allah ka jiyo mana hadisan in ya jiyo in ya zo sai ya karanta mu ni kuma kwana biyu in da je na jiyo sai ya zo sai in karanta masa wato wannan irin yadda suka bada himma wajen hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Bukhari to wannan hadisin sai na Umar haka akai wata ran bai je makaranta ba sai bakocin shi da ya ce mashi tab ai manzon Allah diya suke matansa har da yake Hafsa Umar aka ce bai shirya ba ya dauko zani me izar din shi yana tafiya yana zabe mashi zo gine samu Hafsa ke eh annabi ya sai ku ne tace ba mu sani ba ya diye fushi to ba za mu tsawaita ba dai nan haka abinda muke so mu tabbatar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kurin haddace manzon abinda manzon Allah ya faɗa Abu Huraira Allah ya kara masa da kuke ji na dewan hadisi din nan zuwa ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi fa baya iya haddace hadisi da ya kamata annabi ya mai mishi mene da hadisin Bukhari to Muslim ma ya rawaito annabi ya ce cire bargonka ya cire bargon shi annabi ga dibo wani abu kamar da hannaka kun ga yana haka yana antayawa yana anta annabi ya ce to dauki bargon ya dauka ya rataya ya ce to ba za ka sake manta hadisi da yake daga ranar bai taba manta hadisin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama wataran kuma dai kamar da musulmi to haka nan Imam Abu Huraira wataran yana zaune sahabbai suna addu'a wani addu'a annabi ce roki abin da kake so ya roki wani ce Allah bashi aljanna wani ce Allah bashi aljanna kaza Abu Huraira shine na kashe sai ce Allah ka bani abin da duk sauran suka roka sannan kuma ka bani hadda hadisi ba mantuwa a cikin ta da haka ya zama Abu Huraira kowa yawan hadisi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun wannan hadisan ko ɗan kaɗan ya faɗa sauran bai faɗa ba ma ina fatan kun ci wani abu so Abu Huraira haddace hadisan manzon Allah haka nan matan manzon Allah suna na aisha a gida suna yawan tambaya ga manzon Allah ya kaza ya faɗa masa su haddace ya kaza shi yasa kaga na Aisha duka rayuwarta da manzon Allah shekara nawa ne da aka dawo Madina ne aka kai ta daki an aurenta tana ina a Makka da aka zo Madina ne ta tare kuma tana shekara 9 aka ce ko da duka zaman da tayi da manzo Allah yace shekara 10 ba amma ya kara 8 zuwa 9 zuwa 10 dai amma da Imam Zahabi zo tarihin takin Siru Alami Nubala la hawla wala quwwata illa billah da ya fara bayani ina ilimin na Aisha yana bayani yace to shi dai a duniya kaf ya san wata ƴa da ke da ilimi irin Aisha ba bai san wata ƴa da ta tara ilimi na Aisha ba dan ta urwa dan zubair yaje same ta wai ke inna da yake asma waya tace ko inna zai ce kenan ko ke inna eh wai wannan ilimin da kike da shi ina mamaki abin da ke ba mamaki shine ba ilimin ki wai na sanin nasaba ba ko san ilimi ne mai zama kan sanin dangantaka in ada ne wannan kallon irin kike ce wacce irin gidan kaza ce tafiye ke wanda ce a wacce irin gidan kaza ce kuma ana zuwa aka bin kai bai taba gani ke fa zai gane wannan abu ilimi ne da mai zaman kanshi amma yanzu ya yayi kasa da yawa to tana da wannan ilimin yace kuma bazan mamaki dan kin yi qur'ani da hadisi ba saboda mijinki ne manzon Allah dole ki yi karatu da ma yace to amma ina kika yi ilimin magani medicine kenan ina kika ya aka kika zama likita tace kwarai kuwa sanda manzon Allah ya jinya ni ke jinya sa daki na jinya to tunda manzon Allah bai lafiya kuwa ka ko duk wani kwararre mai magani zai zo kuma ka bane ka kaddara a ce gwamnati a ce Allah Allah kara mai lafiya kala tsare shi sai a ce bai da lafiya kana gan duk wanda ya magani ba zai zo ba to idan an zo magani ita za a ce to ga yadda za a hada maganin gashi tace daga nan na iya hada ilmin medicine da pharmacy Aisha kwararra ce wajen hadisan dan haka tana da hadisan manzon Allah da yawa da tarwato ina fatan fahimta wasu kuma a zamanin manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama su ba hadda cewa suka yi ba amma abin da ya faru sun riga rubutawa ne idan manzon Allah ya faɗa sai su rubuta Abla dan Amr dan As yana ga cin wanda suka rubuta hadisan manzon Allah tinana nan akwai wani bako da zo ana ce da shi Abu Shama yace manzo zai tafi ya dauki karatu sai ce manzo Allah to amma ban yi haddace hadisan ba ya za a yi annabi ce oktubu li abi shama rubuta abi shama hadisan ya rubuta ya guzide tafi da su wannan duk mataki na farko ne me kenan na nuna mana cewa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kokari wajen mene wajen rike sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimta yan uwa ina fata ana tare da ni to da ya tashi kuma suka tashi bayan rasul manzon Allah ba zama suka yi ba sun karade duniya ne wajen mene wajen karantar da mutane wannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai cin wannan mabiyansu tabi'ai su ringa haddace hadisan manzon Allah sai kaji a ce mutum daya haddace hadisi 5000 mutum daya haddace hadisi 10000 in kaji an ce an hada hadisi da yawa hadda asare na sabai da sauransu har aka kai lokacin da aka fara rubuta hadisan manzon Allah a littafi sallallahu alaihi wasallama lokacin abin nan Ibn Shahab al-Zuhri Ibn Shahab shi faru aka ce faru rubuta hadisin saboda umanda Umar ibn Aziz ya fara bashi ya rubuta hadisan manzon Allah duk da zai ba gona littafi din ba amma wanda ya fi bayyana irin sumu da Malik daga baya kuma aka samu suwaki sun cika rubuta aka ga tattar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kokarin me ne wajen ka abari sunnan manzon Allah ta bace alhamdulillah tunda an kawo littafi zan kurin kai karshe wannan din mukaddima ce muke karshe sai zama mene an wayi gari hadisan manzon Allah kaf Allah ya tsare mana su basu bata ba kun ga akwai wajen rubuta hadisan manzon Allah akwai wani akwai manyan malamai da suka rubuta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tsare kamar Imam Malik ya rubuta Muwatta Malik wanda ce hadisan manzon Allah take da su ingantattu sannan Imam Bukhari Amirul Mu'minina yana littafi kun sani sahihul bukhari yana mujalladi 4 wanda duka hadisan manzon Allah ne a cikin ingantattu imam muslim shima ya rubuta hadisan manzon Allah shima nashi mujalladi guda 4 haka nan imam abu dauda da tirmidhi da nasai da ibnu maja su rubuta ibnu hibban ibnu khuzaima al-hakim an-nasabur duk su rubuta hadisan manzon Allah sun tsare mana haka nan al-imam al-baihaqi ga sunan dai da yawa da aka ta rubutun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai zama dauki salo kala kala wasu su rubuta ingantattu zalla kaman Bukhari da Muslim da wani suke da awar rubuta ingantattun amma dan samu matsala kaman su Ibn Khuzaima da Ibn Hibban ina fatan fahimta kaman su Imam Hakim to haka aka samu aka taskace sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhamdulillah bata bata ba to amma abinda muke ce shine a cikin hadisan manzon Allah din akwai wanda aka samu su kuma gurbato su sun shiga dome ne wata niyya mara kyau lokacin da musulunci ya karfi sai aka samu mene gurbatattu sun shiga cikin addinin musulunci saboda su haifar da matsala cikin hadisi sun yi kokarin su kawo matsala qur'ani bata shiga ba sun kokari kawo hadisi na ƙarya da kuma lalata hadisan manzon Allah amma sai zama Allah ya tsare mana hadisan ta hanyar malaman da muka faɗa wajen tantance mana hadisi da inganta da wanda bai inganta ba jama'a na fata an fahimta tunda dumi sai malamai suka fara sa dokoki wajen nakaltar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka zo ka ce masa annabi ya ce sai a ce maka waye ya gaya maka sai ka ba mu isnadi kun gane yanzu tambaye ku zai wanda ke rayuwa zai ce shehu dan hudu ya gaya mai kaza ba ku bani amsa ba in wani yazo ce miki shehu dan hudu ya ce mai kaza yanzu sai ki ce to daga ina tai aka ka samu shehu dan hudu ya gaya maka yanzu kaza bayan shehu ya mutu shekara 200 eh ko tsofaffi da ake samu da akan samu shekara 130 da 40 ko amma da wahala ka ji mai da 50 ma to kai kuma ka ce shehu dan hudu ya gaya maka ina fata an fahimta to sabai malamai suka fara daukar wannan mataki duk wanda ya ce masa annabi ya ce kaza sai ya ce sai ka gaya mana waye gaya maka da ma an fahimci abun ko wannan aka fara matakai matakaiya wajen tantance hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a faɗi hadisi ba hakun karajibi sai ka gaya mana gaya maka idan ka ce ga wanda ya gaya maka kuma sai a duba wanda ya gaya maka ya cancanta a shi maganar shi ko bai cancanta ba ko mu mutane kowa ne ke ga make magana ke amsa a kowanne ta zo make da labari ke ce da Allah shirme ne wannan labarin kawai ko amma kuma a kowanne ta ga make zaki samu karfin guwa ke fada to sai zama an fara tantance hadisan manzon Allah ta wani abu wani ya fada ya ce annabi ya fada sai aga eh za a yi san maganar shi wannan kuma ya fada sai da Allah kuma shirme ne ba za a shadi sai shi ba wannan kaidoji sun gaba aka rubuta aka fi sani suna ilmu masalan hadis da sauran ilmomin da suke da alaka da shi kaman jarh wa ta'dil ilmu rijal ilmu wane ne ga sanin da alaka yake shi to wannan shine shi fada zami dan haka wannan ilmi zamu karanta yan uwa yana kokarin waye da kanmu ne wajen tantance sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta tabbata da wata ba tabbata ba na ga muku lokacin da aka ci kafarin yaki a duniya sun dauki alƙawari musamman farisawa suka dauka alƙawari cewa sai sun gubata addini sai mutai zuwa ya ce ya musulunta ashe ba da gaske bane in za ku tuna waye kashe sai na Umar ba mu jushe ne ko a ina a masallaci ya zo ne ya musulunta ashe ba musulunci ya zo ba ya zo ne kawai saboda ya samu dama ya kashe sayyidina Umar an zo ana sallah yana sahun gaba kuma cikin duhu kawai samu ya dauko wuka ya farda Umar Umar ya magana yana sallah kuma ya farda wasu mutane da ya ga za a kama shi kuma ya kashe kanshi an taba kama wani zindiki shi ma an kama shi ya kikira hadisi na ƙarya yana cewa annabi ya ce da khalifa ya kama sai ya ce to kai ka kada za mu kashe ka sai ce ai ko ku kashe ni kun yi aikin banza saboda na kirkira hadisi na zuwa ban san iyakarsa ba kun san abin da khalifa ya ce mashi yace kai aikin banza saboda muna da jigajigan malami masu tankadewa da rairayewa na hadisan manzon Allah aikin banza kai irin su Abdulrahman ibn Mahdi yace ina sai Ibn Mubarak ina sai Abdulrahman ibn Mahdi ina sai Ibn Qattan yace wa'annan za su tankade wanda abin da ka zuwa na ƙarya to wannan ilimi daga cin aikin zai muke shine tantance abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da bai tabbata ba kuma zaki ji dadi sanake karatun hadisi bai kuna gulugul marami zaki ji an zo aje a ce wa rahu bukhari muallakan wa allaqahu wa arsalahu fulan sai kan ce buhari ya ruto shi a rate to kaga wannan mutum bai san terms ne ma'ana bai san wato yaran da malamin hadisi ke aiki da shi bane ina fatan fahimta a guje zamu kanta zamu ci gaba littafi
yanke kowa ya san
eh zamu iya insha Allah ta'ala kamar da muka fara ku zamu so in Allah ya da a ce an haddace shi an fahimta ko kuma kamar ce ku yi hakuri ba wai na ce abin nan bane amma saboda na san dole in aka taru akwai ɗan sama akwai tsakiya akwai ƙasa kuma annabi ya ce waqtadi bi adhafihim ko eh to zamu biya kuma in aka biya sai a fara bada misali da fasara ina jin wannan Allah yana allo ne ko yawwa to watakila ba mu bukaci rubutu a cikin allo Allah sa mu dace wannan littafi kun gan shi ga yana a hannunku mai suna manzumatul baiquniya ko almanzumatul baiquniya ita almanzumatul baiquniya in an ce annazm wato ana ce da shi rubutun zube ko kuma waƙe da Hausa shi wannan ba a ce da shi waka in an ce waka da Hausa shine mene mai goge da kalangu ko amma abin da ake ce shi manzuma shine rubutun zube ko kuma ka ce waƙe an fahimta an ce da shi almanzumatul baiquniya ne wato manzuma ta baiquniya dangantaka ne zuwa ga wani gari baiqun an ce wannan baiqun cin garin cin kasar Masar yake shi wanda malami mai suna mai littafin bisa kadar Allah an malami sun ce ba a samu wani cikakken bayani na tarihi sosai ba amma dai ya bayyana a malami ne na hadisi kuma Allah ya sa albarka cikin wannan littafi nasa an fahimci wani abun ko da aka baiƙe waƙe ne da yake waƙe ilimin baiƙuniya a hadisi da shi zan karanta a saurara sai in karanta sai a biya sannan sai mu sannan kuma mu ci gaba da bayani insha Allah ta'ala malami yake cewa abda'u bil hamdi musalliyan ala muhammadin khairi nabiyyin ursila wa di min aqsamil hadithi idda wa kullu wahidin ata wa hadda awwaluha as-sahih wa huwa muttasil isnaduhu wa lam yashudd aw yu'al يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كصحيح اشتهرت وكل ما رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وأقساما كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قلما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كأن سئيل أن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضبته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحاله إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلس النوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وعن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ رواة اتصلت وما روى كل قرين أن أخي مدبج فعرف حقا وانتخي متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق خط فقط وضده مختلف فخش الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا حمل التفرد متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون وقد ثلاثين بأربع أتت aqsamuha thumma bi khairin khutimat wannan shine baitika guda 33 da mali ya kawo mana insha Allah ta'ala zan karanta su in wasu karanta sannan mu dawo fara bin abin insha Allah ta'ala malaci abda'u bil hamdi musalliyan ala a karanta muhammadin khairi nabiyyin ursila ودي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو متصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل طابئ عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما أرتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو قساما كفر to gaskiya kula da yadda lokaci ta buza mu tsayana dan na ga 12 ta tun karo ne ba akwai juma to insha Allah ta'ala barun fasar wannan da muka yi malai ce cewa abda'u bil hamdi musalliyan ala ina fara da godiya ga Allah madaukakin sarki musalliyan ala muhammadin ina mai salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama khairi nabiyyin wanda shine mafi alkhairin dukkan wani abi annabi ursila wanda aka taba aikowa duniya an fahimta wato ya fara mukaddima cewa yana farawa da godiya ga Allah madaukakin sarki sannan ko yana mene mai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi annabi Muhammad din shine khairu nabiyyin ursila mafi alkhairin dukkan wani annabi da aka taba aikowa a cikin wannan baiti nashi ya kyauta da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara sunan Allah da salati ga manzon Allah dan neman albarka a cikin littafin kuma Allah ya sa mai albarka sannan a cikin malamai suka ce ya tabbatar da sifofi na manzon Allah guda biyu annabi manzon Allah annabi ne ko mursali ne kun san malamai suna sabani game da waye annabi waye mursali ko galiban akan ce annabi shine wane ma wanda wai aka mai wahayi aka ce ibada shi kadai kai ga kowa amma wannan fasara ce mai rauni magana gaskiya annabi shine mutumin da aka mai wahayi sannan kuma ya dauki wata shari'a da wani annabi ya gabata ci gabari aka aika shi ga al'umma su ga musulmai ne kaman galiban banu isra'ila in kullura annabawa ne mafi yawan su dai dai ku ne manzanni a cikin su saboda galiban banu isra'ila suna daukar attaura ne kawai su ci gaba da aiki sai inda Allah ya bukaci wani gyara sai a gyaggyara wannan karatu din so wannan shi ake cewa annabi amma mursali a zance mafi nagarta shi manzo shine mutumin da aka aika zuwa ga wasu al'umma waɗanda suke injada addinin musulunci ma gaba daya su ku annabawa suna gyara ne kaman annabi Musa kaga an hada shi da Fir'auna an fahimta ka annabi Hud fa da annabi Salih kaga din manzanni ne sun je sun buga annabi Isa haka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma jatar da su da wannan sun saba din kuma haka aka ci gaba da gogwarmaya har Allah ya tabbatar da addini ina fatan fahimta to wannan shine bambanci tsakanin annabi da mursali shi annabi yana aiki da shari'a da aka bace shi kuma an galiba ana aika shi zuwa ga waye mutanen da dama suna kan addini mursali kuma fa ana aika zuwa ga mutanen da qaumu mukhalifin wanda suna da sabani a aqidance Allah ya samu dace gurguji sai mallan cewa zimin aqsamil haditha asalin zi din nan mutane sun fi saba da kalmar hadhihi ismu ishara ne zi din kun fahimta to amma ita haudin litanbihi ce ba dole bace an fahimta zi din shine ismu ishara kamar na ce zi in ma ki ishara zuwa ga wannan bai cikan kenan min aqsamil hadithi idda ita zi din tace mubtada idda din shine khabar mubtada din kun fahimta min aqsamil hadith sai jumla ce itradiya cewa wa'annan da zaka gani idda shine mene adadi cewa wata kirga adadi mara yawa to ma'ana wani dan wani adadi ne mara yawa na daga cikin karkasuwar hadisi ɗan wa kuna fahimta wannan shi mene ne wani adadi ne mara yawa na dan karkasuwar ilimin hadisi kun gane fasar wajen wadi min aqsamil hadithi idda wa hi iddatun min aqsamil wannan wasu ɗan kididdigaggu ne wasu adadi ne marasa yawa na karkasuwar ilimin hadisi na karkasuwar hadisi na fi ilmu musalul hadisi wa kullu wahidun kuma kowane daya daga cikin wannan adad din ko kuma daga cikin mene aqsam din ata wa hadda ya zo da haddin sa abinda ake fada shine ta'rif ko zo da ta'rifi menene shin aka ce hadisi sahihi to me hadisi sahihi me ke sa a ce kaza hadisi sahihi in an ce hadisi mutarrib to me hadisi mutarrib sai bayanin me shi ma'ana ata wa hadda ko ne ya zo da nashi haddin da nashi definition din da nashi bayanin an fahimta wa kullu wahidin ata wa hadda ko ne dai kin kaga sawar ya zo da nashi bayanin da fassara da ma'anar awwalu has sahih malai ce na farko daga cikin karkasuwar hadisi din shine hadisi sahihi na farko kenan awwaluha ha din yana kuma kan wane ne a kasamin hadisi ko to sahih shine sahihi shine kuma fi daraja a ciki wa huwa muttasal to me definition ish me bayanin sa shine wa huwa muttasal isnadu ai muttasal isnadu shine wanda isnadin sa ya hadu da juna me isnadi isnadi shine salsalar hadisi kuna ji dai a misali bukhari sai ce qala haddathana sai ce haddathana musa bin isma'ila ko qala haddathana yace qala haddathana laythu shi kuma ce qala haddathana nafi'u annabi umara kaza kaza wannan qala haddathana haddathana dinnan kuna ji ko qala akhbarana akhbarana ko malika ya ce annabi annabi umara qala qala rasulullahi wannan maganan matakan da ake bi zuwa ga manzon Allah shi ake ce mene isnadi kun gane bukhari ko muslim ko don suka rubuta tafi sai sun biyo wannan su ke zuwa ga maganan manzon Allah to wannan isnadi din dole zama mene ya sada juna sharadi na farko na hadisi sahihi kafin a ce kaza hadisi sahihi sai a cika wannan kaida din misali da kuke zauna a sahun gaba din nan idan aka cire mutum ɗaya daga cikin ku ce nake za a gibi haka ne yanzu wanda suke zurin kaga akwai gibi a nan wajen to ka'idar hadisi sai ya zama mene in ka ce wannan malama ta baka hadisi waccan ta ce ga wacce ta to sai ta ga mana ga madaya ga ta biyu ga ta uku ta fada mata shine ittisalus sanad ya zama isnadin ya sada juna kun gane ya za a gane hadisi ya sada isnadi ya sada juna to wannan aiki ne sosai sai an kanta tayin mazajin hadisi din za a karanta misali mun ce wannan sunan Tamero ko tace Zainab ta ba ta hadisi ita kuma tace Hafsa ta ba ta hadisi Hafsa tace kuma Maimuna ta ba ta hadisi Maimuna tace Aisha ta ba ta hadisi ko ba haka ba to za mu gane gaskiyar cewa suna da isnadin siyasa do shine tarihin mazajin hadisi din sai a duba ga wannan ta hado da wancan a garin Tawa misali sun zauna sun karato je dace to shikenan an yi da ta karanta ma tunda ita ma mutum ne kirki ce zamu zo kan wannan magana wannan ma sun haduwar amma sai aka ce wannan misali Mairo da Zainabu Mairaba ta mutu 2015 ina fatan fahimta ita kuma Zainab an haife ta 2016 sai kuma ta ce Mairo ta ba ta hadisi kun gane misalin to tana ta ganta bayan tana kabari a lokacin da aka haife ta ma kun banci abun ko kuma sanda tace sanda aka haife ta wancan ta mutu tana da shekara 2 ko 3 lokacin da ta koyi karatu ba ma amma kuma tace ta ba ta hadisi Allah ya sa kun fahimta sai mu ce a akwai ƙarya a cikin wannan akwai magudi a ciki dole sai dai in wata ce ta ga mata tsakanin wanda ta zama da wancan mai rutu kuma misali to don haka sai an bincika a ga da to yanda ake bincikawan akwai tafi da aka rubuta kan mazajin hadisin tarihin su gaba daya kaman tadibul tahdib ko kuma tadibul kamal littafi ne da yake tattauna mazajin hadisi da makarantun su da malaman su da inda suka shiga da wani suka karɓi ɗaliban su da komai nasu da mutane ne magarta masu nagarta ko ba ma nagarta ba ni ana ce tadibul kamal akwai tadibul tahdib akwai taqribul tahdib wancan nan mai zi wannan kuma ibn zare guda biyu kun fahimta ko akwai kuma at-tariqul kabir na imamu bukhari akwai tarihin sagir akwai tafidin da aka rubuta waɗanda nan za ka je ka zaƙulo wannan haɗuwar kun gane da aka cewa hadisi ya inganta ba fa bacci za ka kauka ci hadisi ya inganta ba dan sai ka tabbatar mana amma ka kuji tsoro idan ka saba da mazajan ka san wane da wane ka san in ka ga wane ya ce wane eh to ka san sun haɗu in wane ce kaza ka san ba saɗu ba in ka riga ka saba da mu'amala amma dai ba aiki ne kawai da mutum ya wuce iska ya faɗa ba don haka abinda ake cewa shine sharadi na farko na hadisi ingantacce sai zai me kenan muttasilin sanad yattasil isnad wa zama isnadin siyasar da juna ina fatan fahimta na biyu sai yace wa lam yashadza ya zama kuma hadisin bai zama shazi ba hadisi shazi shi kuma abin suke nufi shine hadisin da wani mutumin kirki ya ruwaito shi amma ya sabawa wani mutumin kirki da ya fi shi kirki ko kuma ya sabawa adadin wanda suka fi shi masu kirki irin shi misali yanzu ku hakuri na buga misali da ku da kuke gaban nan ko ba haka ba sai a ce wannan malamar da muka sa suna Mero sai ta ruwaito a wajen Zainabu ku hakuri fa sai ta ruwaito a wajen Zainabu ko to malama ita ce Zainabu ko ita kuma malama Hafsa ita ma ta ruwaito daga wajen Zainabu kaga Zainabu ta albe guda nawa kenan guda biyu anan ko da Hafsa da Mero ko Berigul to sai zama Mero ko kuma Hafsa sai ta je ta kai hadisi da ya sabawa malama Hafsa akan da hadisi na daya misali ta malama ta ce farlan alwala guda bakwai ne kadai sai Mero ta ce farlan alwala guda bakwai ne kadai Hafsa kun ta ce ai farlan Mero ta ce mata farlan alwala kwara uku ne kadai kun ga akwai sabani a ciki to nawa ne za a dauka ciki na Hafsa ko kuma duk daga wajen Zainabu to ya za a nan kun ga akwai kika ga a wajen in muka dauka wanda ce guda uku idan kai ukun alwaka tayi wanda ce guda bakwai idan kai ukun alwaka ba tayi ba sai kai bakwai to kun ga an samu kika a wajen to dole sai mu auna cikin su biyu nan da Mero da Hafsa wacce ce ta fundagarta wajen hadda da kuma mutunci sai mu duba sai mu ga ɗaya daga cikin su tafi hadda tafi gamgam tafi mutunci a ce to hadisinta ya za a ce da shi ma'ruf wanda yake na wanda aka fi nagartar sunan sai a ce da shi shazi kun gane shi da hadisi shaz ruwayar mutumin kirki amintacce da ta saba wanda ya fi shi kirki kun gane sai da shi shazi ko kuma aka duba a malama Hafsa sai ta saba yan ajinsu gaba daya akan wani hadisi da aka rawaito kuma duk su ma mutanen kirki ne to sai a ce shi shazi ko da mutum ɗaya ta sabawa wanda yafi ta nagarta sunan shi mene shazi in ta sabawa irin ta ne a wajen nagarta sunan shi mene shazi to ka'idar hadisi sahihi sai ya zama ba shazi bane dan haka hadisi shazi ya daga cikin hadisai da ifai kun gane ɗayan shi kuma ce da shi mene mahfuz shi wanda ba shazin ba kenan misali hadisin mutsa Hafsa da Maryam din sai ce na Maryam misali shine mahfuz wanda an hada shi da kewan Hafsa kuma shine shazi misali a tafi da to shi ma'ruf din sai aiki da shi shazi ba za aiki da shi ba sharadi na muka karanta biyu mun fa ko an yatta sila isnadu huko walam yashadza to abu na uku daga cikin sharadin hadisi shine walam yu'al kada ya zama mai illa kuma ya zama ba illan tashi shine walam yu'al ba illan tashi ba kuma ko kuma au yu'al ba illan tashi ba mai illa a cikin hadisi suka ce wata matsala ne a hadisi ba kowa ke iya gane ta ba wanda ke izama abin nan hadisi din kamar ittarabi illa ce ba kowa ke iya gane shi ba kamar tadlisanci illa ce ba kowa ke iya gane ta ba to sai ya zama a cikin hadisi babu tadlisanci babu ittarabi wanda zamu zo makanta ittarabi da tadlisanci da waham da mukhal duk zamu zo makanta su a gaba insha Allah ta'ala to wannan shine sharadi na uku na hudu yarwihi adlun ya zama marwacin hadisin sahihi ya zama adali ne in sun ce adali abinda ake nufi da tambaye ki me adala man huwa adil shine mutumin da yake nisantar haram wanda kuma in ma ya yi kananan laifuka to baya tabbata akan su in an mai wa'azi zai gyara shine adali kun fahimta abinda ke tabbatar da mutum adali shine nisantar haram kananan zunubai ka a dauge ana yin su sannan kuma ya zama yana da kula da mutuncin kansa shine muru'a ya zama da kamun kai ita kuma muru'a ta danganta da waje zuwa waje ina fatan fahimta yanzu kaga mu nan kaga ba ga namiji ya sa in kaga mutum namiji ya sa atamfa ya dinka atamfa yana wasa ga ana ta kallon shi ko sai ga wani bai san mutunci ba misali to amma kaga in kaje wajen Yarbawa can kasa zaka ga liman ma sai ya sa atamfa ba leshi ma sai ya dinka zo Juma'a kun gane mu a ƙasar Hausa babban mutum ba zai tsaya bakin titi yana cin abu ba sai a ce ya zubar da mutuncin kansa amma kaje wajen wasu suna cin wani abin to dai abin da suke cewa shine muruwa abinda mutum in yi zai zama masa da rashin wato in mutum yayi shi idan mutum bai ba zai zama masa mutuncin kansa a ce ka wani bai kyauta ba bai da mutunci ka kaman ka samu mutum ne dan shekara 10 dan shekara 50 ya je gidan kullu ana ta wasa da yaran shi suna ta ba shi ai shi dan Chelsea ne wannan dan Arsenal ai sai na ci ka ai sai na maka kullu biyar suna ta wannan ba mutunci a ciki koda kallon kullun halas ne to amma akwai mutunci a gadar TJ yana mai mutunci cikin irin wannan waje to muka a ce ga ka kana malami aka ce kana da hadisi kana da hadda ka kaza amma sai ana ganka gidan kullu kuna musu da yara to baka da adalci ba zan shi hadisin ka ba kun ji tsauraran matakan da aka sa kun fance mai al'adala shine mene ijtinabul maharim wa adamul isra' ala sagair wa wujudul madha al murua shine nisantan haram da rashin dogi akan karan zinubai da kuma kiyaye abin da zai zubar da mutuncin mutun shine adali to zama sai ya zama ya ruhi adali zama adali ne ya roto wannan hadisi din kuma ita wannan adala din am mislihi adabidun sifa ta tabiyar shine zama adali kuma zama abunan dabit in sun ce dabit abinda malamin ke nufi shine wanda yake da cikakkiyar kula imma sun ce dabd kalabi ne akwai dabd kitab akwai dabd sadar shine akwai hadda wanda a littafin ka kake rubuta komai in malamin ka yazo zai kantar da ka ne sai kala haddasana fulanin kana rubuta innamal amalu binniyati kana rubutawa kun fahimci abun ko wannan kana da shi littafin kuma koma ta ka baka ba a roba ka'idar shi kenan ko gyaran daki sai dai ka dauke kayan ka in ta gama gyarawa ka je ka adana haka suka ce ba za ka bada aro ga wanda yake bai da ba zai iya kula maka littafin ba dabbu kitabin kenan kun fahimta akwai dabbu sadar shine mutun ya haddace karatu ta yadda duk sanda aka kwankwasa za a ji karatun ya fito wani shi ake cewa mene dabbu maza dabbu sadar akwai dabbu muka ce kitab akwai dabbu sadar ko akwai dabbu wanda a littafi ne mutum yake kula da kayansa akwai kuma wanda yake kwalkwashi ce take haddace mai wanda shine mafi yawa malaman hadisi zaka suna da cewa duk sanda zaka abunna ka ko malamin hadisin fa dai tashi ladan ne zai kira sallah kai sai aka ji kallah haddasana aka ce amma ba hadisi kake ba fa ya manta saboda tsabar abin ya bi jinin shi da tsokar shi ina ba akwai wanda jinya yake fa zai rasu yana kallah haddasana fulani Allah ya sa zai cika da iman yana zuwa kan hadisin da annabi yake cewa duk wanda ya zama akhiru kalami la ilaha illa yana gama sai mutu saboda sun abin ya zama jinin su da tsokar su ne mala kun fahimta to a kaida mazajin hadisi sahihi sai sun zama ne suna da wannan siffa guda biyu me muka ce al-adala wa dabt kun gane al-adala dan haka yanzu kace mala qala haddathana humaydi sai mun duba waye humaydi da wani ma'auni zamu auna shi zamu jinjina shi da ma'auni na adala adili ne sai mun jinjina mu gane to in yace ma adili ya tsira kenan bai tsira ba sai mun gano sai mun ce to kuma akwai dabtu domin akwai mutumin kirki sosai amma kuma bai da kirke karatu yana da shirme a wajen karatu to sai mun rike shi yana da karatun sosai har da gangam idan ya tsira a wannan wajen sai ya ce to wannan ya cancancin ya rato hadisi a ce ingantacce ne dan haka wa'annan sharuɗa guda biyar suke sa a ce hadisi ingantacce ne in kun lura a guda biyar din muka ce na farko mene ittisalus sanad ko ba haka ba na biyu mene walam yashadda aw yu'al uku kenan ko eh walam yashadda isnaduhu ko a yattasil isnaduhu ko isnadin shi zama ya sada juna ko walam yashadda ya zama ba shadi ba aw yu'al ya zama ba shi da illa ya ruhi adalin a samu adalin ya ruwato shi sannan dabi din ya zama kuma yana dabdu wannan sune sharuɗa guda biyar waɗanda ke sa hadisi zama ingantacce duk hadisin ga an ce mashi hadisi ingantacce to sai ya bi waɗannan ka'idoji guda biyar sannan za a ce da shi ya inganta idan bai bi su ba to ko dai ya zo karatu za mu zo an jima ko gobe ko kuma zuwa gaba za mu ji to na matsayi zai koma kenan Allah ya sa in wasu na tare da ni sai malaci mu'tamadun fi dabdi shi wanda zai roto hadisi sahihi sai ya zama abun dogaro shine mu'tamadun abun dogaro fi dabtihi wajen haddasa wa naqlihi da ruwayarsa an-naql bi ma'ana ar-riwaya sai ya zama abun dogaro in aka ce wane fada zaka yadda kawai baka da mashakka akan shi Allah ya samu dace zamu ja burki anan saboda gaskiya lokaci ya wuce sosai kuma juma'a karfe 1 ake yi ko to kaga ko Allah ne ya samu dace yan uwa muna fatan a gurje wannan abin da aka yi sai aje mun dan biya sai a haddace din don Allah a haddace littafin ma gaba ɗayan kafin zuwa da mu tashi a samu wata kyauta ta musamman a yi wa wanda suka haddace ko malam za a ba su kyauta an samu wanda suka hadda ku muna so a samu irin suna na asma'u ne ya gidan shehu dan hodiyo ba ji kai shehu dan hodiyo haka nan take da hadda hadisai da saura kuma da yawa ga sunan da irin karima akwai malamai sosai bukhari da muslim din nan wacce nace muku a gidan imam malik in muka zaje suka zo suna katu tana bayan labuli haka amma da sun kuskure sai ka tsaya ka dauki wani abaka mazaje ke nace a dawo ba sai baban ya ce to kun ji an ce muku dawo ba kun kwata a karatu yar malam ce kuma tana nan tana katu akwai sufa yanzu da haka cikin ku muna sare a samu wannan dan naga alama akwai himma tare da ku to Allah ya sa albarka Allah muku albarka Allah sa alkhairi kuma muna fatan abin da muka kanta amfani mu duniya da kiyama zamu ja burki ana insha Allah ta'ala na san za a tambayi amma a bari abin in akwai tambayoyi a fara rubuta a ba malam a fara nazarin su mu ga za a isa amsa insha Allah wassalamu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah
Allah ya saka malam da alheri amin Allah kuma